إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا يمتنا 25 ga watan Jumadal Akhirah hijrar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1445 wadda ta yi daidai da 7 ga watan 1 miladiya ta 2024 kamar yanda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na Mus'ab bin Umair dake cikin wannan unguwa ta Hausawa Zurot a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Fannu Ta'amul Bainaz Zawjayn littafi ne na Malam Muhammad Siddiq Minshawi rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 23 a cikin wannan littafi kamar yanda ƴan uwa suka sani mun shiga bangare na biyu na wannan littafi tunda littafin yana da bangarori ne guda biyu da haka mun shiga bangare na biyu bayan gama bangare na daya wanda darasin da ya gabata mun yi karatu akan la tu'zi zawjaki ma'ana kada mace ta zamto mai cutar da mijinta ta dukkan wata hanya ta cutarwa ko da harshenta ko da wata ɗabi'a cikin ɗabi'unta waɗanda hakan yana cutar da shi domin samun nagartaccen namiji ni'ima ce daga cikin ni'imomin Allah madaukakin sarki wanda in Allah ya ga dama sai ya jarabce ki da wanda yake ba nagartacce din ba maimakon ki wahalshe shi shi zai wahal da ki da haka cikin ni'imar Allah madaukakin sarki sai ya azurta ki kika samu miji nagartacce to ya kamata ki san cewa wannan ni'ima ce ki kuma yi wa Allah godiya akai ki kiyaye wajen zama da shi da mu'amala da shi domin shine hanyar samun sa'ada dinki a duniya shine hanyar samun arzikinki a lahira to duka wanda zai zama silar arzikinka a duniya ai ba mutumin banza bane duk wanda zai zama silar arzikinka a lahira wannan ko shakka babu yana daga cikin mutane na musamman da ya kamata ka mutunta ka girmama ka kuma yi iya mai yiwuwa ga cewa baka cutar da shi ba a rayuwarka annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ja kunnuwan mata game da cutar da mazaje annabi sallallahu alaihi wa sallam yace babu wata mace cikin matan duniya da za ta cutar da mijinta nagartacce mutumin kirki face sai Allah madaukakin sarki ya sanar da matan aljanna matan wannan mijin nata na aljanna hurul ain kenan kuma sai sun mayar mata da martani sai sun yaba mata magana su ce ki daina cutar mana da miji ke dai ba ki da halin kirki Allah wadaranki ai wannan dan wato kamar bai wuce bako ba a wajenki kuma kirzi ya rage ya rabu da ke dawo a ainihin wato gidansa na asali an kawo wata magana da ake jingina ta zuwa ga annabi Dawud alaihi salam inda yake cewa mace mai mugun hali ga mijinta kamar kayan nauyi ne niki-niki a kan tsoho mai shekaru yanda kaya masu nauyi ke azabtar da dattijo mai shekaru, to haka mace mai mugun hali, marar ɗabi'a, marar kyau, take ainihin azabtar da kuma ainihin wato gallabar mijinta. Luqmanul Hakim ya faɗa wa ɗansa, ya ce, ya kai ɗana, ka yi hattara da auren mace mai mugun hali, komai kyanta, komai asalinta, komai kuɗinta ko kuɗin iyayenta, matuƙar tana da mugun hali, to kai hattara da ita, domin mace mai mugun hali tana tsufar da mutum kafin lokacin tsufa, takan sanya mutum ya yi furfura kafin lokacin furfura, saboda azabata, saboda tashin hankalinta, saboda rashin kwanciyar hankali da ita, saboda rashin nutsuwa a cikin rayuwa da ita. Yace haka ma kai hattara da auren ashirariyar mace, domin ba sa taba gayyatarka ko jan hankalinka zuwa alkhairi, inda tafi kwarewa, tafi auki, shine abin da ya shafi sharri, abin da ya shafi aikin asha da aikin banza, to ba za ta taba nusantar da kai ko kwadaitar da kai ko zaburar da kai ba kan aikin alkhairi. Da haka Luqmanul Hakim ya ce, wannan mata masu irin waɗannan halaye kai hattara da aurensu. Mun karanta wata ainihin wato kissa ta wani salihin bawa da ya auri wata mace wadda ba ta da kyawun hali, ta cutar da shi, ta azabtar da shi. Wannan ya sa ma yi ƙaura, ya yi yaji, ya koma cikin bukka ko cikin wani ɗakin bautarsa, ya yi ta bautar Allah har zuwa mutuwa. To ba aka samu ya bar wani ɗan akwati ƙarami a cikin bukkar tasa, aka ɗauko duba da cewa ita ce matarsa aka kawo. Lokacin da ta buɗe, sai ta ga wata ƴar ƙaramar takarda a ciki, abinda ya rubuta cewa la tatazawwaji imra'atan tu'zi ka bilisaniha wa af'aliha. Shi iya wasiyar da yayi wa wanda bai aure ba kenan, yace kai a matsayinka na matashi ko a matsayinka na wanda bai yi aure ba, to shawarar da nake maka da nasiha, kada ka auri matar da ka san tana da mugun hali, za ta cutar da kai da harshenta, za ta cutar da kai a zamantakewa da ita. Wani balaraban ƙauye ya auri wata mace, ita ma bai ji daɗin zama da ita ba, har ya sake ta. Bayan ya sake ta ma ya bi ta da wani baiti, yake cewa, zahabal himaru bi ummi amrin fala raja'ad wala raja'al himaru, ma'ana jakina ya tafi da uwar amru, kar Allah ya dawo da jakin, kar Allah kai ya dawo da ita uwar amru, kar Allah ya kawo dalilin dawowar jakin. Wannan shine abinda ainihin wato wannan mutumin ƙauye ya faɗa. Sannan mun karanta gabar da malai yake cewa, ki zama wajen imani kamar Nana Hajara, ki zama a abin da ya shafi babin imani, to ki zama kamar Nana Hajara. Wanda malam ya kawo mana yar takaitacciyar kissar Nana Hajara da irin imaninta da Allah madaukakin sarki, ke ma matukar kin yi auren nan dan Allah, matukar kin yi ne dan neman yardar Allah, matukar kin auri mijin nan ne dan neman aljanna a karkashinsa, to dukkan wata jarabawa da ibtila'i na rayuwa, ki imani kamar yadda Nana Hajara ta shiga jarabawa, da har yanzu babu wata mace da ta shiga irin wannan jarabawar. A ɗauke ka da ɗanyen jego a kai ki dajin Sambisa, an gane ko? Duk ba abinci, ba kaza, ba kaza, wannan duk da sauki, tashin hankalin da ke cikin a ɗauke ka, a ɗauki mace da ɗanyen goyo a kai ta cikin dokar daji, wannan ba ƙaramar jarabawa ba ce. Da haka amma da ta yi imani cewa umarni ne na Allah, Allah ta'ala sai ya kawo mata mafita. Allah madaukakin sarki ya maida waɗannan wahalhalun da ta yi ma suka zama ibada ga al'umman musulmi. Da haka ke ma, koda an shiga halin yanayi na rayuwa a gidan aure, ki imani cewa Allah ne ya ce ki auren, kuma akwai alkhairi a cikin yin auren, akwai samun yardar Allah a cikin yin auren, bal ma akwai shiga aljanna in kin ba aure. Da haka ki imani da wannan, koda za a dan samu wani yanayi mara dadi, to Allah ta'ala zai kawo miki yanayin da ake da bukata. Wannan shi ma mun karanta wannan takaitacciyar kissa ta Nana Hajara. Sannan mun karanta gabar da malai yake cewa, ki zama mace mai murmushi ga mijinki. Ba a san mace ta zamto mai dacin rai, ba a san mace ta zamanto mai turbunanniyar fuska, ba a san mace ta zamanto wadda ba ta da fara'a, da haka mace ta zamanto mai murmushi a fuskar mijinta ko da yaushe, domin murmushi alama ce ta ainihin wato wannan haduwar, haduwa ce wadda take zuci har zuci, yanda kuka haɗu da shi a lemar aure, to wannan haduwa ce da zuciyarki ta aminta kamar yanda zuciyarsa ta aminta. Da haka ke sanya murmushi a kan labbanki ko da yaushe dan mijinki duk sanda ya ganki ga wannan murmushi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce murmushi aikin alheri ne. Murmushi ana samun lada, murmushi yana iya kai mutum aljanna. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce karkare ni aikin alheri komai kankantar sa. Koda ko alherin ka hadu da dan uwanka ne ka saka masa fuska kai masa murmushi. To ballantana mijin aurenki ki saka masa fuska akwai lada. An tambayi wani miji cewa shi duk a zamansa da iyalinsa me yafi faranta masa, yace ba abin da yafi faranta masa irin abu biyu, na farko sakakkiyar fuska, na farko zuciya sakakkiya mai nishadi da farin ciki. Sai yace wajhuha almutahallilul basim wa ruhuha almariha, mun fassara shi da almuriha satin da ya wuce. Almariha, almariha almarahu shine shadidul farh wan nashab, wato tsananin farin ciki da kuma tsananin nishadi, shi ake kira da almarahu. Da haka ba almurahim a wato almuriha kamar yanda muka karanta ba, ina fata an gane. Da haka wa ruhu hal marihatu, wato da irin zuciyarta da ranta wanda yake koda yaushe a sake cikin nishadi da farin ciki. Wannan shine duk abin da yake kayatar da shi game da zama da iyalinsa. قال المؤلف رحمه الله تعالى اكتسبي رضا زوجك كنمي يردر مجنك اكتسبي كنمي رضا زوجك يردر مجنك رضا زوجك يردر مجنك مبتاه سعادتك شيني نصر واتو مبود نصرك. Wannan shedan da yake zuwa ya dabaibaye rayuwar ma'aurata, ya hana mazaje yin abin da ya kamata, ko ya dabaibaye mata ya hana su yin cikakkiyar biyayya ga aurensu, wannan ba zai haifar wa auratayya da mai ido ba, kuma sakamakon da ake so ma'aurata su samu ba lalle su samu ba. Neman yardar miji ga mace, wannan yana daga cikin abin da yake wajibinta, kuma yana daga cikin abin da ta san shi cewa shine abin da ya kaita. Rida zaujuki, yardar mijinki miftahu sa'adatiki, kina san arziki ko? To mabudin arzikinki yana da alaka da yardar mijinki. Mabudin arzikinki, ki na arzikinki da nasara a rayuwarki yana da alaka da ainihin neman yardar miji. Fafuzi bi ridahu, kirabauta da yardar mijinki, fa innahu tariquki ila aljanna, domin mijinki hanyar ki kenan zuwa aljanna. Ni kwa iyata nawa tunanin babu daƙiƙiyar da za ta yi wasa da hanyar shigar ta aljanna. An gaya muku cewa in dai aljannar Allah ce, to hanyar shigar ta shine ki bi mijinki. Da haka maganar ba dan goyo bane, in haka ke ma kika dauka, to ga aljanna ga kuma abin nan. Da haka ki gane wannan fafuzi kirabauta bi ridahu, da yardarsa duk yanda za a yi ki yi dukkan me yuwa mijinki ya yarda da ke, mijinki ya gamsu da ke. Domin wannan mijin da kike kallo, wannan mijin da kike kallo, to tariquki ila aljanna, hanya kike nan zuwa aljanna. Da haka duk wata wahala da zaki, wallahi mai sauki ce, kuma wannan wahalar ba wahala bace, domin hanya ce da zaki samu rabauta zuwa aljanna. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, annabi sallallahu alaihi wasallam yace ayyu mamra'atin matat, duk matar da Allah ya yi mata cikawa, wa zawjuha anha radin, amma mijinta yana mai yadda da ita, dakhalatul janna, annabi yace ta sha. Duk matar da a karkashin igiyar aure ta mutu, mijinta yana santin zamansa da ita, yana fadar kirkinta da alherinta, ta mutu yana kuka yana hawaye yana takaicin rabuwa da ita, yana yi mata addu'a da fatan alheri, annabi yace yar aljanna ce. Amma kika mutu yayi murna ko ta zahiri ko ta taqiya, ke ma kin san ragowar ai na ba ta gane. Wannan hadisi Imam Muslim ya ruwaito shi, hadisi na 2626. Wa qala Daud alayhi salam, annabi Daud alayhi salam yace al mar'atu salihah kattajil murassa' bizahabi kullama ra'aha zawjuha qarrat aynu. Annabi Daud alayhi salam yace kaga mace ta gari, wallahi maza ba su san sirrin dake cikin auren mace ta gari ba, shi yasa mutun zai ji a dake hancinsa ya duba wani abu wanda ba nagarta ba kwata-kwata. Shi yasa da ka bashi ɗan lokuta kaɗan za ka ga wallahi duk ya burkice, ya susuce, ba sai ka tambaye shi ba, da ka zauna ka kuna zama da shi zai fara tsaki, da ka ce wai lafiya, labarin ta zai baka. Da haka rashin samun mace ta gari dagulewar al'amuranka kenan. Rashin dacewa da mace ta gari sukurkucewar lamuranka kenan. Kana wasa da wannan karatun, baka riga ka shiga ba ana baka wannan shawarar. Duk abin da kake ganin mutane suna kallo, babu wanda ya kallo wani abu ba nagarta ba ya auri matarsa bai nadama ba, ka je ka tambaye shi. Babu wanda ya kallo wani abu ba nagarta ya kalla ba, wani abu daban ya kalla a matar da ya aura da baya yin nadamar aurenta, ko da ku kyakkyawa ce. Na fatan gane. Da haka annabi Dawud ya sake gaya ma yace kaga mace ta gari, kattajil murassa, kamar kamben sarauta ne da aka kawata shi bizahabi da zinare. Kattaj, attaj shine kambe, crown irin na sarki na sarauta, to kuma wannan crown din kambe irin na mai mulki, da kuma aka bi shi aka yi masa kwalliya da adan zinare. Wannan shine misalin da annabi Dawud yake so ya gaya maka irin daraja da kima da martabar da ke tattare da salihar mace. Kullama ra'aha zawjuha, ita ce wadda duk sanda mijinta ya kalle ta qarrat aynuhu, sai yayi farin ciki, bai taba yin nadamar aurenta ba. Duk sanda ya zo gida sai yayi farin ciki, duk sanda ta daga waya ta kirawo shi ko ya kira ta a waya sai yayi farin ciki, duk sanda ta kawo abinci ya ci sai yayi murna, duk sanda ta yi ado ya kalle ta sai yayi farin ciki, duk sanda ya zo ya ga yanda take tarbiyyanta iyayensa sai yayi murna, duk yanda ya ga sanda ya ga take tarerayar iyayensa sai yayi farin ciki. Mace ta gari kenan, ba abin yarwa a tattare da ita. Kowane fage in tai sai kaga ta burge ka, sai kuma karanka yayi maka fari. Yo, akwai abin da ke damun dan adam irin damuwa? Ba abin da dan adam baya so irin damuwa. Shi yasa suka ce abin da yafi komai karfi shine damuwa. Ko ba ta da kankanta, ai kankanuwa yace hana ka sakewa. Ko kana son damuwa? Ba mai son damuwa. Kowa yana son farin ciki. To in a rayuwar aure farin ciki kake so, ba damuwa kake so ba, to mace ta gari zaka zaba. Ko da ba wani shahararren kyau gare ta ba, in dai akwai nagarta, to ka aure ta. Ra'atim ra'atun zawjaha fil manam, wata mace ta yi mafarkin mijinta ba'da wafatihi, bayan ya rasu. Wa huwa jalisun, a mafarkin sai ta ga gashi a zaune, amama hujratin, a gaban wani gida, mughlaqatin, amma fa gidan an kulle shi, min hujuril janna, daga gidajen aljanna. Ga mai gidan a gashi a ga kofar gidan, amma gidan a kulle. Fa sa'alathu, sai ta tambaye shi, liman hadhihi, wai wannan gidan nawaye? قال فقال سيئة متى هذه الهجرة وانن جدن لك ناكي لن تدخلها امرأة غيرك باب وتمتي da ta taba shiga gidan ko za ta shiga gidan mun bace ba li'anni kuntu anki radin Allah ya miki tukuici da wannan gidan ne dan kin mutu ina mai yadda da ki wallahi kin kade ki mutu mujin ki yana fushi da ki wallahi ke abar tausayi ce kware mujin ki ya mutu ko ke ki mutu akwai rashin fahimta akwai cutarwa akwai rashin biyayya da rashin da'a da kike masa wannan a mafarki mafarki yayi sakamakon yadda da yayi da ita ta mutu yana mai yadda da ita aka nuna masa wani katafaren gida aljanna aka ce nata ne tazawwajat imra'atun zata dinin wa khuluqin min tajirin min at-tujjar wata mace zata dinin mai addini wa khuluqin ga nagarta ga kyawawan halaye ta aure min tajirin ta auri wani dan kasuwa min at-tujjari daga yan kasuwa na wannan zamanin fa kanat tahtammu bi khidmati ta kasance tana kulawa da masa hidima wa tasharu min ajali ta kan kasa yin bacci saboda shi famari da yauman wata rana wannan dan kasuwa sai rashin lafiya fajalasat ilaihi tuqabbilu yadai sai ta zauna kusa da shi tana sumbantar hannunsa tana mammatsa mai hannu tana sumbanta warjilaihi da kafafuwansa wata buki tana kuka li alamihi saboda radadin rashin lafiyar da ta ga yana ji faqila laha sai aka ga hidimar tayi yawa wahalar da take masa tayi yawa dawainiyar kamar tayi yawa sai ake ce mata lima taf'alina kullu hadha wai me yasa ki duk wannan wahalhalin kike ta yin su hawwini ala nafsiki ki hutar da kanki mana wahala ta yi yawa kin kasa bacci kin kasa zaune kin kasa tsaye saboda shi ki huta ke ba ki hutawa ne ki saurara wa ranki mana faqad awshakti ala alhalakina ne ma ki halakar da kanki faqalat wannan matar sai ta ce af'alu zalika duk wayannan abubuwan da kuka ga ina yi ina tai masa hidima ba hutawa ba na zaune ba na tsaye farin cikin sa nake so ba na san damuwarsa li anna ridha zawji alayya kawai abu ɗaya nake so so nake yadda da ni so nake ya yadda da ni domin ni na san yaddar mijina gare ni babun wata kofa ce min abwabil janna daga kofofin shiga aljanna la uridu alhirmana minhu ba na san a haramta min shiga wannan aljanna ta dalilin sa shi sa wannan kwantar da hankalin da kuka ga ina yi wannan kwantar da raina da nake yi wannan risna wanda nake yi wannan biyayya da kuka ga ina yi wallahi yaddarsa nake so in ya yadda da ni na san aljanna ce baiwar Allah kina yi masa rashin kunya ina zaki samu aljanna kina murguda masa baki ya fadi daya ki fadi bakwai ya ce ki yi ciki ya ce kada ki yi kuma sai kin yi kar ki fita sai kin fita ina ga mai cin kwala to kaji wannan baiwar Allah duk wannan kuma duk mace haka take wannan zafin kitchen da kike ji da ainihin wato abinci girki kula da kaza sharar kaza duk wannan dawainiyar fa aljanna kike nema to kika duba ai sai dai Allah madaukakin sarki ya dai sa sababin shiga aljanna sai kai aiki amma wannan aikin naki ya kai tukucin aljanna ne duk wahalar da zaki kai ta kai tsadar aljanna bata kai ba amma dan Allah yana so ya saki a aljanna kuma kowane abu yana da sababi sai aka ce ke kam tun da kin yi aure sababin ki na shiga aljanna shine ki bi mijinki
na'am
ba ta fara wani auren ba Na'am. Ta ji tuma tana cikin nan yana magana cewa idan misali sai mijin ya riga ta mutuwa kuma kan ya mutu kan ya rabu da ita yana mai yadda da ita ya mutu kuma bata sake yin aure ba ita ma wannan yaddar za ta ci gaba da binta har zuwa ranar mutuwar ta ita ba na fata an gane kai fata ta haddathina ilai yaya ake yin hira da miji shine kai fata ta haddathina ilai yaya zaki hira da shi an gane ko ya kamata ki iya yanda ake hira da namiji ki samu ki cika kamus ɗinki da vocabulary irin na hira da abokin zama zamu karanta wannan babin za ku ji yanda magabata suke hira kuma wannan shine yanda ake cin ribar zama da namiji tuhaddisi ila zawjiki wai in zaki hira da mijinki to ki hira da shi bi adabin da ladabi an ji abokinki ne a wani lokaci ainihin wato abokin shawararki ne abokin kaza dinki ne abokin kaza ne amma ki sani in zaki hira da shi to ana yin hira da shi ne da ladabi kasantuwar ko da yaushe kuna tare kasantuwar abokin rayuwarki ne wannan baya nuna ki magana da rashin ladabi wajen hira da shi in zaki hira da miji to ana so ki hira da shi cikin ladabi warikatin da tausasa lafazi ba duk abin da yazo bakinki bane zaki furta masa kalmomin da za a gaya masa zabar su ake a duba kalmomin da babu rashin kunya a cikinsu kalmomin da babu reni a cikinsu kalmomin da babu kaushi a cikinsu masu taushi wa ulfatin masu sanya soyayyar zuciya ij'ali hadithaki ki sanya hirarki dafi'an ki dumama hirar bil ihtirami da girmamawa watta kadiri da mutuntawa shi kansa ya san kuna hira amma a cikin yanda kike kiran sunansa yanda kike yin maganar yanda sautin ki yake tafiya ƙasa da nasa ya san akwai girmamawa akwai mutuntawa tsakaninki da shi wa iyyaki wat tashwihi bil ayadi a hirdinki da yin inkari ko nuna baki yadda ba ta hanyar nuna nuna da hannu mala ya ce iyyaki ki hatara kada ki dinga magana da mijinki saboda ya faɗi wani abu ko kuna tattauna akan wani abu da baki yadda da shi ba kina inkari kina jajjefa hannu kina nuna nuna da hannu watalaffuz a hirdinki da yin lafazi wato yi masa magana bil ibaratil jariha da kalmomi masu zafi jariha masu wato miki masu rauna wato masu sanya zuciya wato masu sanyawa zuciya miki ciki yayi waɗannan shi yasa duk matan da bata kiyaye bata iya hira da miji ba za ka ga baya hira da ita kuma za ta yi ta korafi ta ce baya zama a gida baya kaza kuma mafi yawan lokuta da gudunmawarta wajen kin zamansa a gida saboda zai yi wahala su hira kila mai tsawo ta minti biyar ko goma ba ta faɗi wata kalma da zai ji bai ji daɗinta ba saboda haka kina son ya zauna ku hira da shi to sai kin zaɓi irin kalmomi da yaran da zai dinga fahimtar ki da haka karki amfani da nuna nune wanda wannan nuna nune lokacin da kike magana da mijinki alama ce ta rashin da'a furta kalmomi masu zafi kalmomi masu sanya miki a zuciya wannan aljariha alkharija wa'inda suke fita daga da'irar ladabi to ki kauce musu qalat imratu sa'id ibn al-musayyib matar sa'id ibn al-musayyib sayyidut tabi'in matarsa tana cewa ma kunna nukallimu azwajana, ba mu kasance muna magana da mazajenmu ba, illa kama tukallimuna umara'akum, sai kaman yanda kuke magana da shugabanninku. Irin tarbiyyar da iyayenmu na da, yanzu kuma gashi nan wallahul musta'an abubuwa duk sun zama gashi nan dai, saboda inda ake koyar rayuwar auren, inda shi ma wanda ake koyan a wajensa shi ma yana buƙatar a koyar da shi ne. To kaga wallahul musta'an kenan. Amma iyaye na da an koyar da su wannan da, in miji yana magana za ta yi shiru, sai ya gama in ban haƙuri ne ta ce a yi haƙuri. Na taɓa sauraron wata hira da wata mata, ina jin ko shekara ta 80 aka ce a lokacin, ana hira da ita a gidan rediyo game da rayuwar wato aure a yanzu da zamaninsu. Ta ce wa zai hada, zai hada. Ta ce su a wannan lokacin idan mace ta zo ta kawo irin, za a ga an gama girki da wuri, an shirya abincin a faranti. Ta ce za a kawo tumakasa a lullube ainihin wato farantin, za a kai in tiraka, yana da tiraka za a je. Ta ce baya nan, amma sai ta durku, sai an durkusa za a aje. Kai yanzu kana miƙawa ma ana fusgewa ko? To kaji in kai sa'a ma an kawo ko? In ba a ce ma yana kitchen ba. Eh, akwai wanda za a ce ma yana ina abinci, ya ce a ce yana kitchen ko? Eh, yana kitchen. Haka yaje ya dauko kenan. Ta ce ba mu kasance muna magana da mazajenmu ba, sai kaman yanda kuke magana da sarakunanku. Aslahakallah, afakallah. Wannan magana ai sarakuna ake wa. Allah ya taimake ka, ranka ya dade. Shine ai irin wannan labuzzan ko? Ta ce to yanda ku ga irin wannan magana da ake wa yallabuka, ake yi wa masu mulki, to irin maganar da muke yi wa mazajenmu kenan. To a gaya min namijin da za a dinga amfani da irin waɗannan, ba za a mallake shi ba. Shi girma yake so, kuma ba daga shi bane, shi aka ba shugabancin. Tunda aka ce ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, aka dauki shugabanci aka bai shi, kuma shugaba wannan shine abin da yake so. Baya so ki nuna kamar yanzu sa'ar sa ce ke, ko ka fada da ka fada kuke, ko da yaushe ki dinga nuna ke fa mai biyayya ce, ke a kasan sa kike. Aslahakallah, shi ne kamar Allah ya taimake ka. Afakallah, Allah ya baka lafiya, ranka ya dade, Allah ya taimake ka. Irin waɗannan kalmomin su ne kalmomin da matar Sa'id ibn Musayyib tace suna yi wa mazajensu a wato a wancan lokacin. Wa qala Asma'u bin Kharija yansahu ibnatahu inda zawajiha. Asma'u bin Kharija yana yi wa Issa nasiha lokacin aurenta, sai ya ce la yasma'u minki illa hasanan, kada mijinki ya ji wata kalma daga bakinki in ba mai kyau ba. Yan maganganu ne za a ga magabata, ba wani doguwar lakca ake ba, magana ce cikin hikima a dunkule. Karki kuskura mijinki kunnensa ya ji wata kalma daga bakinki ba mai kyau ba. Ki zamto mai kyautata lafazi ga mijinki. Wa qalat ummu tansahu ibnataha qabla zifafiha, haka ita ma wata mahaifiya tana yi wa yarta nasiha kafin yar ta tare. Tace ya bunayya, yake yar diyata, ta'addabi fil hadith ma zawjiki, ki zama mai ladabi wajen hira da mijinki. Wa kuni lahu ama, ki zame masa kamar baiwa, ya kullaki abdan, zai zama bawanki. Haka ne Mal Ibrahim ko? Wa idha lam yakun kalamuki khairan min sukutiki, wa idha lam yakun kalamuki khairan min sukutiki, idan maganarki ba tafi shurudinki alheri ba, fasamtu aulabiki, ki shuru shi yafi alheri gare ki. Idan kika auna kika ga maganan nan faɗatta be rashin fadar ta alheri ba to kacce fade ta yafi kenan duk lokacin da zaki magana da mijinki sai kin ga fadar ta alheri ne sannan sai ki fada amma in kika ga rashin fadar ta ko fadar ta alherin da ke cikin fadar ta to be fi alherin rashin fadar ta ba to kawai ki ja bakin ki shiru ba sai kin fada bi yawmin sa'idin a wata ranar farin ciki ko ranar sallah sallar idin karamar sallah ko babbar sallah shine fi yawmin sa'idin a wata ranar farin ciki ijtama afradul usra wani family wani gida sai daidaikun mutanen gidan sai suka haɗu a auladihim da yayansu ma'ana ga matar gidan ko ga matan gidan ga mai gidan ga yayansu a wata ranar farin ciki sai suka haɗu gaba daya faqala al-ibn al-akbar sai babban dan gidan sai yace ma ra'aitu rajulan yuhibbu mar'atahu ka hubbi abili ummi babban wan yan gidan ma'ana babban yaron gidan dan gidan sai yace ni ban taba ganin wani mutum da yake son matarsa ba irin san da mahaifina na ga yana yawa mahaifiyata faqala ar-rajul sai mai gidan yace wa kaifa la uhibbu imra'ati wa u'izzuha wa ana ma'aha mundu 30 sana sai nan take sai baban ya mayyammar da amsa ya mayyammar da martani yace ah to ya bazan kaunaci matata ba ya bazan girmama matata ba alhalin ina tare da ita shekara 30 kenan falam tarfa sautaha amami bata taba daga muryata ba a gabana walam tukhalifni fi shay'in amartuha bihi bata taba saba mun umarnin da na umarce ta da shi ba kawai shine to kaga karatun mu na tarbiyatul aulad yanzu wannan dan ya kake ganin yaje ya auro ya wani gida kaga ya gaji nagarta ya ga yanda ake mahaifinsa yake kiyarin din mahaifiyarsa an zauna ana dan cin abinci ranar farin ciki kowa an bashi dama ya faɗa abin da yake son ya faɗa shi wannan babban dan gidan kawai sai ya ce shi wani abu ɗaya ne yake bashi mamaki shi bai taba ganin wani mutum yana kaunar iyalinsa ba kamar yanda mahaifinsa yake kaunar mahaifiyarsa sai mahaifinsa ya ce ai sirrin kaji ai babu yanda zai ai in kasa kaunar mahaifiyarka ba zai yiwu ba in ki girmama mahaifiyarka muna tare da ita shekara 30 kenan yace tunda muke da ita tsawon shekara 30 din nan bata taba daga murya a gabana ba ma'ana bata taba yi min shouting ba muna magana da ita ko abun bai mata dadi ba ko ranta ya baci ta daga murya ta daga harshe akan a gabana yace bata taba yi ba bata taba yi ba yace in ce mata kaza ta ki yace bata taba saba umarni na ba wannan sirrin shine sirrin kaunar mace amma wallahi kika zamanto da tsiwa da rashin kunya da rashin mutunci ga rashin da'a in kika ga yana son ki wallahi tsafi ne ƙarya kike yana tsoron ki in kika yi magana jikinsa yana rawa ƙarya kike yi tsafi ne kawai ko wanda aka je wajen sa yayi wani siddabaru aka abin amma wannan ya saba wa dabi'a sharikihi afrahahu wa ahzana ki dinga tarayya da farin cikin mijinki da damuwarsa ma'ana ki zama abokiyar tarayyarsa lokacin farin ciki ki zama abokiyar tarayyarsa a lokacin damuwa in yana cikin farin ciki ke ma kina cikin farin ciki in yana cikin damuwa ke ma kina cikin damuwa haka yana daga cikin abin da ke samawa mace sa'ada a gidan aurenta mijinta ya fahimci tana tare da shi 100% in ya samu wani ci gaba na rayuwa tana taya shi farin ciki tana murna in ya samu wani tasgaro ko wani akasi na rayuwa tana taya shi jimami da takaici da bakin ciki ihtarimi mashaira zawjiki, ki zama mace mai girmama irin abinda mijinki yake ji. In yana jin farin ciki, girmama shi a wannan bangaren. In yana jin damuwa, girmama shi a wannan bangaren. Wa sharikihi, ki yi tarayya da shi a farahahu, wajen farin cikinsa, wa humumahu, da kuma damuwarsa. Wal hayatu zawjiyya, rayuwar auratayya ta taqallabu bainal afrahi wal atrah, tana jujjuyawa ne tsakanin farin ciki da bakin ciki. Wata rana ana cikin farin ciki, wata rana ana cikin akasin farin ciki. Haka rayuwar auratayya take. Kanat sayyidatu Khadijata radiyallahu anha, Nana Khadija, Allah ya ƙara yadda a gare ta, ta kasance namuzajar ra'i'an, ta zama abar buga misali mai ban sha'awa. Limusharakatil mar'ati li zawjiha, wajen nuna yanda ya kamata mace ta yi tarayya ga mijinta, fi afrahihi, a cikin farin cikinsa, wa ahzanihi, da kuma bakin cikinsa. Muna da kyakkyawan abun koyi a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Akwai abin koyi ga mata in suka kalli rayuwar nan na Khadija radhiyallahu anha. Faqad ashat ma'ahu, domin nan na Khadija ta rayu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ayyama sa'adatihi wa sururi, a lokutan farin cikin sa da jin dadin sa. Falamma nazala alaihi alwahyu, lokacin da aka saukarwa da manzon Allah wahayi, manzon Allah ya tsorata, bai taba ganin mala'ika ba a surar mala'ika, kuma mala'ika ya matse shi a cikin kogon Hira wajen sau biyu ko wajen sau uku. To a wannan lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya firgita, ya kuma dawo a tsorace. Alat, amma yana dawowa nana Khadija tana ganin yanayin sa, sai ta fada masa bi sautin da wata irin murya, imtala'a quwwatan wa hananan, murya tana cike da ƙarfafa gwiwa, wa hananan, da kuma tausasawa. Tana zuwa yace, wallahi ina jin tsoro, kin ga abin da na gani kuwa yana kulullube ni. Yana gaya mata, sai ta ce kalla wallahi, wannan kalma ce ta encouragement. Idan ya sare ki ce a'a, wallahi ni bana jin abun nan ba zai yiwu ba, kamar abun da ya faru kenan. Da haka miji ya karaya, ya zo yana ganin cut, ni ina ganin abun nan dau yayi gaskiya kaza. Kici a'a, ai muna nan muna addu'a, Allah ba zai tabbar da mu ba, insha Allah wannan abun kamar yayi yu ne. Sai ka ga in ma ya dan saki, sai ya dan kara, saboda ya je gidan abun nan. Amma gaskiya wancan abun nan ba zai yiwu ba, Allah. To kaga ai ta sake kashe shi. Mun fahimta. Amma kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam yana zuwa yace mata, naga, wato naga abinda na gani, na tsorata, na firgita. Tana ganin yanayin Annabi, sai tace kalla wallahi, ma yukhzika Allahu abadan. Nan kalma ce ta kwarin gwiwa. Tace kalla, ba zai taba yuwa ba, wallahi na rantse da Allah, ma yukhzika Allahu abadan, Allah ba zai tabar da kai ba zai kunyata ka ba har abada. Din me hali irin naka, sunnar Allah ta gudana, baya tabewa. Kana ce makon marasa shi, kana kaza, ta dinga fadan kirkin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Tace sunnar Allah ta gudana a ban kasa, taimakon masu hali irin naka. Thumma shammarat ansa idaiha, sannan ta zage dantse, wa khadat ma'ahu mihanad da'wa, ta kutsa tare da manzon Allah wajen jarabobi da ibtila'oyi irin na da'awa, kira zuwa ga Allah, bi maliha da dukiyarta, wa waqatiha da lokacinta, hatta mata hatta rasu. Haka ake so mace ta zama tare da kai. Al'amura sun rikice, kasuwar ta ba dadi, jari ya kare, kullun kana fargabar dawowa gida, an ka data ce me na damuwa, kanmu aka fara, wannan kuma abu ne na jarabawa, lokaci ne muna yi wa Allah kyakkyawan zaton za a fita daga wannan yanayin. Sai ka ji ka ci sauki, amma sai ka dawo, wallahi kin ga yau ma dai wallahi ba a samu wata ce, to me kake nufi? sai kaji gabanka ya sake sarewa ya fadi sai kaji malam an bayyana ko amma kana ta abun nan tana kara maka kwarin gwiwa naje gurin nan bombashi kin ga ban samu wata ce ba komai gobe maka sake koma me nema yana tare da samu in an kwankwasa in dai kana ce da kwankwasa za a bude je ka muna nan muna raka ka da addu'a insha Allah wannan mace mai irin wannan gaskiya mutum yana daga cikin abinda mutum zai samu a rayuwa kaga ya shiga cikin wata jarabawa wanda ya kamata ya kiduma yadda ku da wannan jarabawa ma ga mutum koge zo baya yi saboda yana da mace irin wannan mai hali irin nana na Khadija ina fata an gane da haka nana Khadija ta zage dantse ta saki dukiyarta ta bada lokacin ta wajen yada addinin musulunci har zuwa lokacin karshen rayuwarta wannan hadithin na kalla wallahi ma yukhzika Allah abadan Imam al-Bukhari ya rawaito shi hadisi na uku qalat umamatu binti al-Harith tusi ibnataha inda zawaj umamatu binti al-Harith tane wa yatta wasiya lokacin da zata aurar da ita sai ta ce wattaqil farha in kana tarihan a hirdinki da nuna farin ciki in yana cikin damuwa an gane ko kaga wasaya ummu iyas da muka karanta a farkon littafin tace ki hattara ki kula karki zama mace mai nuna farin ciki a lokacin da mijinki yake cikin damuwa kamar ke baki damu da damuwarsa ba kenan hazinan kenan wal iktiabu ki kuma kiyayi nuna damuwa idza kana farihan in yana cikin farin ciki wato kamar hasada kike kamar kenan baki ji dadin ci gaban da ya samu ba baki ji dadin abu kaza na farin ciki da ya same shi ba a hirdinki da nuna damuwa da bakin ciki lokacin da mijinki yake cikin farin ciki aka si kenan fa innal khaslatul ula domin waccan dabi'ar ta farko nuna farin ciki lokacin da yake cikin damuwa minat takasir wannan yana daga cikin gazawa ya nuna cewa ke mace ce wanda take kina da nukusani kina da tasgaro a rayuwarki wasaniya nabiyu kuma nuna damuwa lokacin da yake cikin farin ciki minat takadir wannan yana daga cikin gurbata yanayi ya rungumo abubuwa yana murna yana ganin an samu kaza yazo ya same ki kin yi fuskar shanu kin nuna baki ji dadin wannan abun ba to wannan kin zo masa da aka ci kina a takdir kira wa qalat ummun tansahu ibnata wata uwar ita ma tana yi wa yatta nasiha tace ishtu ma abiki haka ake so uwa ki wa ma yarki tace na rayu da mahaifinki 25 sana shekara 25 lam yarani hazinatan inda farihi bai taba gani na ina cikin damuwa ba in yazo da farin ciki koda ina cikin damuwa da na ganshi shi kuma cikin farin ciki sai in saki raina nima in taya shi farin ciki wala mubtasimatan ban taba zama cikin dariya da farin ciki ba inda huznihi lokacin da yake cikin damuwa tazawwajat imra'atun mai suratul hal wata mace mai suratul hal mai halaye yalwatattu na kirki ko mai suratul hal mai saukin hali ta auri tajiran wani dan kasuwa basitan mai yalwatacciyan shimfudaddan arziki fafataha Allahu alai ko kuma basitan mai wato arziki wanda yake ba mai yawa ba shine basit wato sesa sesa bayan ta aure shi fafataha Allahu alai sai Allah ya buda masa wa wassa'a fi tijarati Allah ya yalwata masa a cikin kasuwancin sa wa ishtara laha katiran min al-huli ya siya mata gwalagwalai masu tarin yawa thumma ja'at ayyamun shidadun a kwana a tashi sai kuma aka shiga wasu ranaku masu wahala kasuwar ta rikice zahabat bi tijarati wannan situation wannan yanayin mai wahala da aka shiga ya tafiyar da jarin kasuwancin sa gaba daya an akhiri ha tun daga farkon sa har karshe sai mutun ya tsiyace ya zamanto babu kudin kuma walam yabqa ma'ahu illa alqalil babu abun da ya rage a hannun sa sai dan abun da bai taka kara ya karya ba wannan mata fa atadhu kullama tamliku min dhahabin ta ba wa mijin duk abin da ta mallaka na zinare a tadbihi min baiti abiha wanda ma ta zo da shi daga gidan mahaifinta au ahada ilaiha ko kuma wanda shi ya siya ya bata kyauta ta debo wannan gwalagwalan gaba ɗaya ta bashi wa dhalla yutajiru bi thamaniha shi kuma sai ya ci gaba da kasuwanci da wannan kudaden na wannan gwalagwalai da ta bashi ya sayar da su ya ci gaba da kasuwanci hatta wa qafa ala qadamaihi maratan ukhra har ya sake tsayawa akan kafafuwansa karo na biyu arziki ya dawo fa adalaha dhahabaha ya dawo mata da gwalagwalanta wa mithlahu da ma kwatankwacin irin gwalagwalan nata hadiyatan laha wannan kyauta ce yayi mata ala musanadatiha akan taimakonsa da tai wa wukufiha ila jiwarihi da tsayawar ta tsayuwar daka tare da shi lokacin da ya shiga jarabawa ina fata an gane to kaga wannan shine musharaka lokacin kin aure shi da wadata ko kin aure shi da mulki yanzu ya rasu ya wato mulkin ya kare ko kuma dukiyar babu to kamata yayi kuma kaman yanda kuka sha dadi tare kikai tarayya da shi lokacin akwai to kuma ki tarayya da shi lokacin da babu ina fata an gane to sai mu tashi kuni aunan lahu ala kasbil halal abinda mu karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.